da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 23 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Kamar yadda abokiyar aikina ta gabatar da ni Hauwa Abdulkarim Young Pioneer, zan ci gaba da shirin. Yau ma shirin mu ya tabo bangaren cin zarafin mata, inda muka tattauna da duk wasu masu ruwa da saki a batun. Sannan mu saurari waƙar Liti Soyayya, mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. A Ghana, hukumomi ko kuma in ce hukumar kididdiga ta Ghana ta tantance wasu bayanai, inda ta fitar da wasu sakamakon rahotanni wanda hukumar binciken alkalumma wato Ghana Demographic and Health Survey suke cewa wato kashi 41 da digo 6 a cikin mata masu shekara 15 zuwa 49 suna fuskantar matsaloli da abokan zamansu. Daga cikin abubuwan da suke fuskanta ya hada da cin zarafi da ake yi wa ma'aurata, wato intimate partner violence IPV, wanda yana nufin matsanancin damuwa, musgunawa ko kuma cin zarafi yayin jima'i. Da suka muna sharhi da fashin baki da bayanai a cikin wannan batun, to ga bayanin daratan Dafso a Ghana, wato daratan kula da cin zarafin ma'aurata da taimakawa waɗanda aka ci zarafin su. Usuwa Chirime.
Domestic violence is still ongoing in the country.
Cin zarafin ma'aurata na ci gaba da faruwa a kasar. Idan aka zo ga kididdigar mu, idan kuka dubi kididdigar mu, akwai shekarun da muka tattara kididdiga da bayanai da ta kasa da ta bana, amma bana kididdikar ya haura kusan kaso 41.6 daga mata masu shekara 15 zuwa 49. Wannan yankin ne ke bukatar bincike da ya kamata domin sanin ainihin dalilin da yasa lamarin ke karuwa sannan kuma ya ragu. Muna samun kararraki ta kowane nau'in cin zarafi kamar su duka, kai hare-hare, matsanancin damuwa, matsalar talauci, fyaɗe, kazanta, barazanar kisa. Waɗannan duk kararraki ne da ake kawo muna akai-akai.
Threat of death, all these cases were.
Bayan mun saurari bayanan Osuwa Chirme, mun sha da kyar kafin mu yi sa'a jin bakin victim, wato Hajiya Hadiza, wanda ta taba shiga wannan halin. Ita kuma ta bayyanar mana da halin da ta tsinci kanta a ciki yayin da mijinta yake musguna mata.
Ba izi bane, Allah ya yi muna. To sunana Hajiya Hadiza, abinda muke ciki kenan, shekara na 20 da aure, yara 7. Ba abinda mijina ke kulla mini, ni ke dan nike fama hidima gaba da baya. Wani magana ma ba kai kafadi, ba kai kafadi, wani magana ma ba kai yawa. Nike wala nike duban yara na ga bidan mata, shi bai san mallaya yayi ruwan mu ma bane ma ga duka. Wai karin yi magana jau, ai koda yau ban so mijina ma ban so shi, ne je na bidan mata ma jikina yara zana. Yara bakwai, ai gari guda ne. Ina bidan matan, ina ji kuma yaran goma kuma yake gida. Yamin duka,
min duka ba bawar haka ina nan na kasuwa fanna sai da kaya ina ga dan ban sayar ba ba abinda yaran za su ci ba ruwan shi da mu duka dai mu gidan mu duka shi muke ci mu sha shi ni nake ci in sha shi nake ci in sha mu za su mai da mata mata take kaman abokanni fada
samu jinki amma bai sanki take je gidan ubanki
to sai mu ci Allah ya kyauta bayan bayanin Hajiya Hadiza kan halin da su sun ci kanta a ciki kuma yanzu muna tare da Hajiya Hafsat Kadiri English sharar jarida ce kuma mai ba wa ma'aurata shawara Hajiya shin ana kawo muku irin waɗannan kararraki kuwa
to Hajiya na gode da wannan tambaya da kika yi min so kin ga dama da yake ina ta wannan fanni saboda ina programs biyu na farko akwai program da nake maraba da FM wanda ake ce ma Albishirin Ma'aurata Albishirin Ma'aurata wanda ya kunshi zamantakewan aure haka zalika akwai program na biyu da nake Hijira TV wanda ake cewa program mace ta gari shi ma zamantakewan aure ne saboda waɗannan programs da nake yi muna samu wato korafi daga mata aure daban-daban wasu ma ba su yi aure ba
wani korafi kuka fi samu ko in ce aka fi kawo muku
yawanci korafin da muke samu na rashin kulawa na rashin kulawa zaki ga namiji ya aure ya mace wato ya kawo ta gidan shi bangaren ciyarwa sututtawa ma'amala dai da ya kunshi lamarin aure sai kiga babu shi tsakanin su haka kazalikan wasu zaki gani a ta lafiyan jikin su ma namiji ba shi da bai kula ba yanda zai kula da iyalin shi yara da matan da kowa babu shi a cikin zamantakewan aure wasu ma har dukan mata suke wanin zaki ga namiji sai ya je ya zauna tun safiya an marance ba ciyarwa ba komi mace da ta fita ta je ta nemo ta kawo ta zo ta dafa akwai wanda ta ce min wato idan mijin nan ya samu matsara sabon masara fa masara sabon masara ya zo ya ajiye musu buhu daya a gida yanda za a samu a yi miya a ci abinci ba ruwan shi to kinga wannan ma cuta ne akwai wanda ta ce min da zaran ta dauki ciki to ita da mijinta babu zaman lafiya har ta haihu kinga akwai ire-ire irin waɗannan ababa yana faruwa ga mata sosai shi yasa wasu mazan ma suna manta su cewa su ma mace ta haife su haka kazalika su ma sun haifi ya'ya mata to idan su aka yi wa ya'yan su ire-ire irin waɗannan abu me za su ci suna manta suna da kanni mata suna manta suna da ya'ya mata
to yanzu wani kira zaki akan haka
shin sa muna kira ga mazaje da ke ire-ire irin wannan halayen su kokanta su bari saboda su ma suna da baya da farko mace ta haife su she irin wannan hali ta shiga sannan na biyu kun haifi ya'ya mata sannan kuma kuna da kanni mata ba za ku so a yi muku irin waɗannan ba
kamar da kuka ji Ajiyar Sakari ta bayyana ba mu tsaya nan ba mun nemi mu ji bakin mabiya addinin Krista ga bayanin Pastor Samuel Into
mo Kristotin na enka kidi ya Colossians chapter 3 verse 15 and 16 we mu very zama lafiya da ake cikin annabi Isa na ezo cikin mu don mu duka guda ne mun fito wurin guda ka kidi ya verse 16 we mu very an kalenda ake cikin annabi Isa na ezama cikin mu the book of Ephesians kuma we mazaye su so matan su matan na kuma su submit kansu su ba mijin su esa inke Kristotin ne ko ke musulmine abinda muka so mu fadi kama ubari zama lafiya ezo cikin gidanmu
so bayan Pastor Samuel Into kuma ko me musulunci ke fadi game da wannan ko addinin Islam ke fadi game da cin zarafin mata Sheikh Abdulrauf Fofana shugaban masallacin Golden Voice of Islam yayin da muka bi shi masallaci domin mu tattauna da shi akan cin zarafin mata ga abinda ya fada mana
assalamu alaikum Sheikh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kullun na fa yau kaman 1 week na wanga magana kaman dai an turo ki niki zo ki tambayi ni wanga question
amma addinin musulunci ke fari game da wayan
gaskiya addinin musulunci ya nuna ababai da dama wanda namiji ya kamace ya daina in bai daina ba wallahi ya gamu da Allah duk wanda zaka walakatar da diyan wani a cikin gidan aure all in the name of sabda kafi ta iko kafi ta karfi kafi ta arziki kafi ta kudi ba ta da option shi wurin kan nan non sai ka duki wannan opportunity kana cin amanan ta kana cin zalunta annabi ya ce ranan tashin kiyama namiji ya zo yayi sallah ba, ya yi hajji, ya yi zakka, ya yi azumi, ya yi komai na alkhairi, amma kuma kashi nan dashi jahannama. Me yasa? Domin iyalinsa matan shi da ta zo ta holin shi gaban Allah. Allah wani ya ci zarafi na a duniya. Allah wani ya yi mini kaza, ya yi mini kaza. Allah na zo a karbi amana na a hannun shi ba shi. To ya za yi a ce kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai menene duka a wai gari kuma saboda iyalinka. Sannan na biyu, addinin musulunci Qur'ani ya ce muna, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku wanda kuka imani da Allah, kuka imani da gaskiyar manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ku kiyaye kawunan ku, ku kiyaye iyalanku daga barin shiga wuta. Daga cikin wannan kiyaye iyalinka nan shine kiyaye cin zarafinta, kiyaye cin mutuncinta har da kai ga iyayenta. Sannan karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce muna khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Annabi ce fiyayye a cikin ku, ji maganan ga da kyau, duk inda kuke kuji ni. Annabi ce the best among you, fiyayye a cikin ku, kusuwa kusu mazaji. Annabi ce the best among you, fiyayye a cikin ku shine wanda ya zama the best to his father, to his family, matanka da yaranka. Ce annabi ce ni kuma manzon Allah, ni ne fiyayyen ku a wurin iyalaina. Annabi taba zagin mata ba, annabi taba cin mutuncin mace ba, annabi taba marin mace ba.
To shek fafana, mun gode kwarai da gaske. Muna kuma tare da Hajiya Amama Mudi Ahmed, mai sharhi da bincike akan al'amuran mata, kuma shugaban kungiyar mata da suka kammala karatun jami'o'i, wato Muslim Female Graduates Association, Mufga, a takaice. Hajiya Amama, me ke janyo waɗannan matsaloli? Mata na cikin wahala, damuwa, amma kuma suna zaune a gidan aure.
Na'am, akwai ababen da yake wanda ke kawo shi. Kusancewa cikin unguwanninmu da zangonninmu da garin ma duka baki daya, ka duba kowane unguwa akwai abin da ke jawo muna wannan matsala da wannan abin da ke tafiya. Na farko shine cewa in ka duba ta'adanmu, that is culture, yana da role da yake play. Ka samu wasu kabila sai a ce wai mu dai idan mun yi aure ba za mu bari ba. Kin gani, idan an sama mace wannan kanta ta je gida aure da cewa kaman gidanmu ba barin aure, in ta je kowane matsala take fuskanta da damuwan da take ciki duka, ta san ko ta je gida ma ba za goyi bayanta ba. Kin gani, she ta yi hankuri ta sauro wurin, tana fuskantar wahala da musiba. Kin fahimce? Ha, wasu kuma a'a, ana ganin kaman cewa ina da wani ciwo tare da ni, idan na bari na je in fadi yaya zan kasance waje, lalla wurin haihuwa ta samu wani matsala, kuwa cikin rayuwanta tana da wani matsalan da take gan kaman jira kanta ma bata so wani ya sani ba. So idan tana tare da miji ta ce wata mishi yakan yayi hankuri da ni, sai sa bari in zauna kowane irin walakanci ne sai in ta fuskantar wannan. Kin fahimci? Ha, sa'annan kuma addininmu, ka duba kaman addinin musulunci, mutane yawanci an ba fahimci addinin nan da kyau ba. Don addinin da kanshi ma ya ba mace ice idan ta gan zama bai mata ba za ta yi ta barin aure. Amma a so da yawa ba bayyana wannan, sai za ka gan mata da yawa karatun wurin bai ishe su ba, za su saura suna cikin wahala, suna cikin musiba har ya zama musu matsala. Sannan kuma in kika duba economic mu, wasu mata ana cikin aure da miji yana ya bata komi, shi ne girki, shi ne menene, bata aiki, bata da wani sana'a ko cinikin da take yi, mijin nan ke yin komi. So kowane musiba ya dauko mata, kowane matsala ya dauko mata, sai kiga sai dai ta yi hankuri ta rike shi haka nan, don me suke bata abinci da wasu ababa. Sannan wata bi kuma za ki samu miji yana yi ma uwa da uba ya kamata. To a lokacin kin gan in ya masa madiyarsu ko tana cikin wani hali, sai ki gan farin gaskiya ya zama musiba. Sannan za ki samu wani kuma ya zama kaman a doke shi wani honeymoon phase, za ki samu wani matsala namijin nan baya ya yi duka, in ta yi hushi ta koma gida, sai a bi ya je ya bada hankuri. Wasu mazan ma za ki gansu da kukan shi da wallahi ba zan kare yi ba, na tuba na abin nan. Amma in ta sake dawowa, sai ki gan ya kuma koma a cikin wannan halayya. Banda wannan fesin da muke kallo, za ki samu wannan zai ya ba mace nan wani a roke shi kaman wani financial abuse, kuma ya iya a'a mijin nan ba zai yadda da ita ta je ta yi wani sana'an da ita ma zai bar ta zama financial independent ba, ko wani namiji ne zai auri mace bai sa gaba, wallahi ina aure ta zan bar ta koma ta je ta ci gaba da neman ilimin ta. Sai ki ga waye gari neman ilimin ma wai ka ta yi ta zauna gida, to lokacin nan ba ta yi ta ce iccen kanta wurin neman ilimin ta wurin sana'an ta ne, to kin ga in ba ta yi haka kuma ba za ta yi ta samu abinda ita ma za ta yi ta kulle makanta wani abu ba. Sannan kuma wasu a lokaci zaki ga mishin ta shiga cikin wani emotional trauma abuse kenan, za ta saura kullu yau magana na cin ta bata da wanda za ta fadi. Kuma matsalan cewa a communities mu da zangonnan mu an rene mu cewa ko wasu abu waya ce wai maganan daki ne bai fitowa waje, kin gane she bare mashin nan tana ga wannan kaman mazan maganan kazanta, ya zanin ce uban yaya na duka na ko ya mashe ni ko wani abu kaza, sai ta saura tana hadiyan zuciyanta tana yi. Sa'annan kuma wasu abusing kuma yana iya kan cewa kin ganza mai shi tana tare da miji, yana iya hana ta halaka da mutanen da ke kusa da ita duka da danginta, sai sa tana tare da mijin nan ne wai daga ita sai mijinta, o an ce mace ta bi umurnin mijinta, so mijinta yace ka ta kira uwarta ma ka ta kira ka ta yi magana da ubanta ma ka ta yi, don shi ne mijinta ta saura da wurin haka. Wannan abu yana kuma cin muna tuwa kwarya, ya bar mata da yawa sun shiga wasu alayyan da yana kawo fitina a cikin zangonnan mu a cikin masalan gari duka baki daya. Na'am, don cewa wai zanka ba mace ilimi ka ba iyalanta duka ilimi, to mace na cikin musiba sai ka san gida duka na musiba kenan.
To haja mama mun gode. To yanzu mun saurari wakan Leti da ya mata suna soyayya.
Wai halara kike yi kullum amma kin san ba ya san ki. Ke duka ne ya ganki yanda kika kanshi in yana gabanki, maza ce ko ina matasa da kowana ya bunki, sume ya safa kullum ke kadai kike ta kuka kan gadonki.
tubi jami'a daga hukumar wayar da kan dan adam National Commission for Civic Education wato NCCE malama Samira
amma sai na as hukumar ilmantar da ƴan ƙasa akan right and responsibilities so ne a wuri na yafi yanda da yawan gani shine ilimi waye nace ilimi shine yawanci matan da ake ci zarafin su ma ba su san kaman suna cikin matsala so yafi a ilmantar da su su san kaman abinda suke gudunna babban matsala ne da dai ya kawo karshen ransu abin ne da yake dai ya ba su matsala a wurin lafiyar su kuma dai ya ba su irin matsala a wurin kwakwalwar su su mata ma yana kawo musu tabon hankali abin da mun kuke ga mata ne nan mace da namiji ke ci zarafin ki bai fiki samu hakuri ki ce bari mu hakuri iji nan ga ko samari nan ga duk wanda ya sake mu da abin da ke samu hakuri a zauna cikin tafi ka work out you should be bold to end that toxic relationship yes kuma iyayen mu inda yake tana cikin toxic relationship in ta miki magana ba abin da ake rufi ne tafi ku nemi solution ku nemi counselors especially clinical counselors because mostly mata da ke cin zarafin su abin ma yana affect su and also ilimin ba kawai matan yafi a ilimin da su mazan ma da ke cin zarafin matan yafi a ilmantar da su and ina gan kaman wurin ilmantar da mazan yafi a segment a put them into segmentation because muna da structure of population we have the younger and a bit older yafi a bar su san kaman abinda suke yi su da kansu yana kawo musu zai kawo musu illa because they are not building a healthy relationship for themselves and for those women
so malama Samira mun gode Yanzu za mu saurare muryar Malama Bini Sam. Ita dai lawyer ce kuma mai fafutukar kwato matan ta kaba hakokinsu inda ta bayyana a hukumance yadda ake hukunta masu cin zarafin ma'aurata ko inda ya kamata wanda aka ci zarafin shi ya tafi domin a kwato masa haƙƙinsa.
In a domestic violence situation, people often don't use the civil.
Cin zarafin ma'aurata mafi yawancin mutane ba sa amfani da hanyar farar hula a kodayaushe. Kullum mutane sun fi son zuwa ofishin 'yan sanda. Za ku iya bin hanyoyi biyu. Za ku iya zuwa wurin 'yan sanda don hukunta mai laifi ko kuma za ku iya ɗaukar matakin farar hula domin karɓar diyya ga rauni da aka jingo ko ɓata muku lokaci da aka yi. Zai yi kuna sana'a a kasuwa. Saboda rauni ko kai kawo na tsawon makonni biyu ba ku tafi kasuwa ba wannan asarar kuɗi ne don haka za ku iya neman diyya ta hanyar farar hula ko kuma kai da ka kai ƙara ɓangaren 'yan sanda ɗan sandar da ke rike da ƙararka shi ne zai nemi kotu ta biya maka diyya yana da muhimmanci ka maida hankali a nan kowane lokaci ana maida hankali kan hukunta mai laifi sai a manta da diyya alhalin wadda aka raunata yana zirga-zirga a asibiti saboda a bangaren farar hula za ku iya nemi odar hana yin wani abun odar hana mai laifi shiga daki ko taba wani abun sannan kuma ku bukaci a ba ku diyya
to wannan al'amarin dai muna yi wa duk wani mace da ta tsinci kanta a cikin cin zarafi da take fuskanta ko kuma musgunawa ko duk wani abu da ya shafi damuwa a gidan aure muna roƙon Allah ya sa wannan abin da muka tattauna zai zama mata wani abin da za ta yi ta ɗauki mataki ko kuma ya yi tasiri a rayuwanta yanzu za mu shiga bangaren kwalama wanda za mu kawo ƙarshen shirin da wannan to Hajiya yanzu yaya ake jollof da wadawa me za mu bukaci yanzu haka
jollof da dawa daga farko dai kana da namanka ka wanke namanka wani yana son naman kaza wani yana son naman shanu sai sa in naman kaza ne akwai mai karfi akwai wanda bai da
karfi okay
so a doke shi kamar za mu use naman shanu so naman shanun nan in kika dibiya shi kan wuta wannan lokaci kin yi garlicin ki da kakadro kin nika yana nikake tafarnuwa da citta kin nika shi wani kuma kina son flavor shi nan yayi kyau sai ki kara tankwa kanana green na shine
green pepper
ba manyan kanana sai ki kara sai ki mai blending so in kika nika shi kika kare sai ki steam naman dama naman kin nan kin wanke fresh meat kin wanke nan sai ki dibiya kika dibiya akalla 10 minutes naman ki ya nuna kafin naman kin nan kin bibiya naman kin nan sai ki yanka albasan ki da fresh tumatirin ki ga tankon ki kuma kin nika kin ajiye sai sa in kika aza naman nan 10 minutes to 15 minutes ya nuna naman
shi naman shanu
naman shanu tunda ya zama jollof din daddawa zamu yi sai sa mun use naman shanu dan ba kowa ke son naman kaza ba zangwanayen mu dai naman shanu muke yi sai in kika sauke 10 minutes mu ya kai mun sauke naman mu ga man mu kuma mun juye cikin silba mun juye shi
shi man da za a soya naman
da za a soya naman sai sa man mun nan yayi zafi za mu sa nama sai mun soya naman nan shi ma akalla yayi doki 10 minutes or 5 minutes mun soya naman mun soya naman mun kare mun sauke mun kwashe naman nan cikin mai sai mu zuba albasan mu ka zuba albasan shi ba a bari ya dade tunda jollof din daddawa ya zama shi na gida ne ba na turawa bai sa bai fi ya soyu sosai sa
albasan ya
soyu sosai bai sa shi ma 5 minutes ya soyu sai ki doki tumatirin kin nan shi kuma sai ki zuba fresh tumatir kenan sai shi ma ki zuba shi ma 5 minutes kin zuba nan yayi gashi tafarnuwan ki da citan ki da tankwa shi kuma kin nika
nan ki kamar kada
nan markada sai shi ma ki kara na zuba shi ma dai akalla dai shi ma 5 minutes sai ga daddawa ta na daddaka sai zuba daddawa
ba sa daddawan haka dai daya sai
an a kin daddaka dan akwai wani yana nan an daddaka akwai wani mai kyon nan dai shi ba daddaka shi diya ne aka dunkule shi sa sai ka daddaka sai ka zuba ka daddaka kika zuba
zai yi gari ko dai zaka daddaka ne
zaka daddaka ya faffasa ya faffashe sai ka zuba shi in kika zuba shi kika kare sai ki doki maginki ki sa magi kadan gishiri kadan sai ki zuba mai ruwa ruwan naman da muka
zabke
naman naman nan shanun nan sai ki zuba ciki
naman saki ne
to sai ki zuba ciki sai kika zuba ciki sai ki ba 15 minutes ruwan ki ya tafaso jollof ruwan ki ya wani lokacin jiki na jin kamshin daddawa kana ka sa duka kin jiki na jin kamshin
sai ki zuba ruwan da kayan da kika marka dan da ruwan naman da komai ki bashi minti 15
minti 15
ya
dauko tafasa sai ki wanke shinkafan ki sai ki zuba kika wanke shinka kika zuba shi ma doke shi 10 minutes shi ma shinkafan ya fara nuna
ya dauko nuna
da ya dauko nuna sai naman ki nan sai ki sassaka ciki ki aza shi kai naman da kika soya sai ki diddibiya shi kai kika diddibiya shi kai shi ma 5 minutes kinga kaman ruwan ki ya shanye naman kuma ya fara taushi
ya
shiga ciki to sai ki doki lidde sai ki tattaya ki me ki gaggagama sai ki rufe shi ma sai ki ba shi 2 minutes jollof din ki ya nuna
sai ki doki lidde ka
ki dan daddaga ki bari naman ya shiga sai ki samu abu ki rufe ko napkin ko roba sai ki rufe sai ki ba 2 minutes jollof ya nuna
jollof
daddawa
nagode zaki dan kira min sunan ki
sunana Ajiya Murja Zak na stay police depot training school
daga nan birnin Accra
Accra Ghana
sana gode kwarai da gaskiya Ajiya Murja duka anan muka kawo karshen shirin ni da na gabatar Hawa Abdulkarim Yankwaniya nake cewa ku kasance da mu a kowane lokaci
to masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin Hawwa Abdulkarim Yankwaniya da dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauci kuma ta hada shirin baki ɗayan Sajjudu Leather's Crescent da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Bazan su bari.